الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية ووفقه بكل سوء ومكروه. باب الوضوء من الغائط والبول والنوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن ذر قال: أتيت صفوان بن عسار المرادي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أمواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Jami'ul Ikhlas da ke nan Sharaɗa Fiswan a nan cikin garin Kano, a wannan yammaci na Lahadi daren Litinin. Yau muna 30 ga watan Juma'a Tsani, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke darasi a cikin littafin Al-Muntaka na Ibn al-Jarud, wanda muka yi wa suna da Al-Manhaj al-Tayyib al-Mawrud fi sharhi Muntaka Ibn al-Jarud, wannan shine darasinmu na 5 a cikin wannan littafi, da muna cikin hadisi na 4, hadisin Safwan Ibn Assal radiyallahu ta'ala anhu. حديث يكتوى عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. Zirr ibn Hubaysh yake cewa: ataitu Safwan ibn Assal, nazo wajen Safwan ibn Assal al-Muradi, sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama. Fa qala, sai Safwan yake gaya musu wannan hadisin cewa: kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zanto ya amuruna, yana umartar mu, idza kunna safran, mun zanto matafiya, ko kuma yace idza kunna musafirin, muna halin tafiya, Allah nan zai a fifafana talatata ayyamin wala yaliyahunna, kada mu cire takalmanmu na huffi da muke sanye da su tsawon kwanaki uku da darerakinsu, illa min janabatin, sai dai idan janaba ce ta same mu, wala nan zai min za'itin wala baulin wala nan, amma kada mu cire kuffinmu saboda mun yi bacci, saboda mun yi ga'idi, wato ba haya, wala baulin ko fitsari, wala naumin ko kuma bacci. Malam, kamar da muka yi da a wancan karatu, ya kawo wannan hadisi ne saboda ya bayanin wasu nau'uka na abubuwan da suke warware alwala, abubuwan da suke warware alwala. A nan ya kawo abubuwa guda uku waɗanda hadisin ya kunsa: al-gha'itu wal-baulu wan-nawm, al-gha'itu wal-baulu wan-nawm. Al-gha'it shi ne ba haya, sannan al-baul sai fitsari, sai an-nawm bacci. Waɗannan abubuwa duk suna daga cikin nawaqidul wudu. A wancan karatun mun faɗi cewa Al-Qur'ani ya yi nasi akan al-gha'it, al-gha'it, amma bai nasi akan al-baul ba, bai nasi akan an-nawm ba, da sauran abubuwan da zai faɗa nan gaba, hadisan da za su zo, kamar al-madhyu wanda yana daga cikin nawaqidul wudu, amma Al-Qur'ani bai yi nasi akan sa ba. Da nuna mun wani yana cewa ai al-gha'itu, yana nufin guraren da suke zuwa su yi fitsari, su yi ba haya, saboda haka ya shiga ƙarƙashin wannan. To kaga wannan shirme ne, inda ya fahimta al-gha'it kinaya ce ga al-azira, ko albaras abinda suke fitarwa na na bahaya ba bauli ba ba inda ake kiran bauli da ghaiz ko hadisin na ya ga ya nuna maka cewa akwai alghaiz akwai albaul shi alghaiz kinaya ce ta bahaya ba a yin kinayar hafsari da alghaiz kuma ba a ce da shi ba duk sanda za su fi tsari sai sun tafi can wani kwari ba inda aka faɗi wannan shi alghaiz din shi ne suke yi ma wannan amma ba albaul ba ba albaul ba shi yasa Aisha take magana tsarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana yabul illa qa'idan saboda a kusa yadda ita yake ba yawo fike yake yi babare abin nan ba wani gun sai ya tafi can ba kuma kai ma zai zama akwai mashakka a ce duk sanda za ka yi fitsari sai ka tafi can bayan gari tsakar dare ka tashi za ka yi fitsari sai ka je can bayan gari ba wannan ne suke yi ba shi fitsari sukan dai duba inda za su tsirce kansu amma ba sa yin nisa saboda ba kamar ba haya ba ba kamar ba haya yake ba shi yasa al'arabi da ya zo masci a masallaci ma yana ga kamar za a iya fitsari ma anan ba anan ba anan fitsarin sa ba sai da aka ja masa kunni saboda ya nuna maka cewa ba wannan ne suke saboda in ka je ka duba ma'ajimul lugha duka zaka ga al-gha'iq kinaya ce anil anil azira shi wannan ba haya da suke laqabi da al-gha'iq amma ba ba fitsari ba shi yasa ko hadisin kaga ai da yace al-gha'iq sai da yace al-bawl yace kuma duk littafin duniya in ka duba ba za ka ga an kirawo bauli da alghaiz ba babu wanda yake kiran sa da haka saboda haka alghaiz shine alqur'ani ya faɗa kawai amma bai faɗi bawl ba yawwa saboda haka wannan maganar alghaiz asalin kalmar makan ne al-mutma'in min al-ard wani abu ne wanda yake sananne aka yi amma kinaya ce da suke kira wani abu da shi suna kiran bauli da alghaiz babu wannan ka je ka duba duk ma'ajibin lugha na duk duniya na san ba dan tatsi ne nake shi dan kala kato ai bai san wani littafi ba bare ka ce duba wani ma'ajibin lugha al-arabiyya shi da kansa yake faskaran sa a mun faɗi matsala ta farko ita ce fasalar waɗannan abubuwa da suke warware alwala matsala ta biyu da wannan hadisi ya kunsa shine mashru'iyatul masih ala al-khuffai cewa shari'a ta yarda ai shafa akan huffi ta yarda ai shafa akan huffi sunna ce nabawiyya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma rukhsa ce shar'iyya shari'a ce ta yi sauki ga mutane cewa suna iya yin shafa akan huffinsa kuma shafa akan huffi mustahabbi ne mustahabbi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan hufi hadisin farko da muka karanta akwai wannan wa masaha ala khuffaihi ya yi shafa akan hufinsa sannan kuma ya yi umarni da wannan sannan ya sauki ga wannan saboda haka aikin annabi ne umarninsa ne da haka rukhsa ce nabawiyya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da yake cikin musnad imam ahmad inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu كما يحب أن تؤتى عزيمته كما يحب أن تجتنب نواهي ألا إنا سن باوى يأيكي لسوك إن دعك يمسع كما يند بايا سن يأيكة أبن دعك هنش يد ألا بايا سن يأيكة كأيكة أبن دعك هنك فهك يكي سن كما أبن دعك يمك سوكي ككرق سوك إنسا كما يند يزوج كين حديث أمية بن يعلى وأمية بن هنية النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها صدقة ألا يمكو دنها كبر صدقة دي يمكو لوكتين دي كتنبيش أكن سلق قصر كنسا سلق قصر القرآن ألا يكاو تني أمهل صورو أمهل صورو لوكتين دي أكتكين صورو إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فأقع أبنجد يا أمر نين دعي كسروا أحالا تورو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنت تورا كذا كافرين تفتنكم واتو أحالا تفيا كنا تورا إذا كنت سيا كن يارى زنبو ذاكو يسلع تككيا أعيرون ونن لوكتين kafirai su kawo muku farmaki kafin ku gama sallar to ku takaita sallar yadda za ku yi ku gama da wuri wannan ita ce ayar da ta yi maganar kasaru kaga a bisa tariƙar tatsiniya babu kasaru kwata-kwata a Al-Qur'ani sai in kana cikin halin tsoro, wanda kuma wani ya saba duka fahimtar musulmin duniya cewa akwai kasaru ko a halin tafiya ko a halin zaman abin nan zaman lafiya, matukar dai kai matafiyi ne kana cikin waɗanda suka yi tafiya, to wannan kasarin ta halatta gare ka. To shine ya Ali ibn Muniya yake tambayar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana mu yi kasar a halin tsoro, amma yanzu mun aminta, mun samu aminci, yanzu babu magana tsoro, a tafiye-tafiyenmu za mu je duk inda muke so ba tare da muna cikin tsoro ba. To ya magana kasar kenan za mu ci gaba da yi? Tunda in aka tsaya Qur'ani zalla, to magana kasar ta kare kuwa. Saboda sai ki tambaye sayyidina Umar, sai sayyidina Umar ya ce ni ma haka na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, tambayen nan da kai mu. Ya Rasulullahi, Allah ya ce mu yi kasaru amma a halin tsoro, ya sanya sharadin tsoro. Faqad aminna, a yanzu mun aminta, babu magana tsoro, ba ci gaba da kasaru. Sai Annabi ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatan, sallar ta zama sadaka ce, wannan saukin sadaka ce Allah ya muku, ku karbi sadakarsa. Wanda ya sa ma irin su Ibn Hazm suka ce ma kasarun wajibi ce sai kai, ba magana in ka ga dama. Su suka ce tunda Annabi ya ce a karbi sadakan nan ya bada umarni, don haka dole ne a bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma kai awa Allah zai ce ga sadaka, kace ba na so, ka fi karfin ta. Saboda haka suka dage suka zare ido cewa sai an kasar tilas, amma dai sauran manyan malamai suna ganin cewa sunna ce ba wajibi ce, rukhsa ce ba azima ba ce, duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a halin tafiye-tafiyensa duka bai taba cika sallah ba, duk tafiyar da Annabi yayi a rayuwarsa bai taba yin sallah cikakkiya ba. To amma duk da haka malamai sun tafi akan cewa dai rukhsa ce, wannan ta sa idan ka bi mazaunin gida zaka cika. Saboda haka safa akan khuffi ita ma rukhsa ce, sauki ne Allah subhanahu wataala yayi ga wannan al'umma, kuma sahabbai da tabi'ai da duk waɗanda suka biyo bayansu na ahlus sunna sun haɗu akan cewa shari'a ta yarda da shafa akan kuffi, ba wanda ya saba ma wannan daga cikin al'umma sai waɗanda suke ƙungiyoyi na bid'a, sai bin ƙungiyoyin bid'a kamar khawarij da rafida, wato mabiya shi'a mai limamai 12, su sun saba ma wannan, su ba su yarda da shafar kuffi ba, sai da shafar kuffi ba. Sura Wafid, wato rafidawa, su ba su yarda da shafar kuffi ba, amma kuma ba sa wanke kafa, a ka'idar su kafa a alwala shafa ake mata, shafa ake mata saboda kira'ar wa arjulikum tawassahu bi wujuhikum wa arjuli maimakon wa arjula, kira'ar da muka tashara a wajen kira'ar wa arjulikum cikin kira'o'i mashhurai mutawatirai. Sai suka ce to Allah ya yi adafin kafafuwa akan kai ne, shafar kai, tunda ya ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. To aka ce bi ru'usikum a wannan kira, sai aka ce wa arju li, kamar yadda aka ce ru'usi, sai aka ce wa arju li kum, saboda haka ita ma kafa shafa ake, haka suka ce, saboda haka ba sa wanke kafa, amma kuma ba su yarda a yi shafar kofi ba. Yayin da take rufe ba su yarda a shafa kuffi ba, amma yadda take buɗe sun yarda a shafa ta kawai. To kaga wannan shine abin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai fasara Al-Qur'ani, kuma duka ayyukansa sun nuna cewa wanke kafa ake, kuma qira'ar wa arju lakum tana fasara wannan. Wannan yi mata adafi akan, wato jarra aka yi mata adafi akan wa arju lakum, wannan suna cewa bil lil mujawara ne, saboda tana mukuntaka da wani harfin wani suna da aka yi wa wasali kasa, ita ma shi ma wa arjulikum din sai aka masa wasali kasa, amma hukuncin sa hukuncin wamsa hobi ru'usi waqsilu aqsilu ay wujuhakum, ne wato yadda ake wanke fuska, ake wanke hannaye, to haka nan ake wanke ita ma kafa. Wasu kuma suka ce ita qira'ar wa arjulakum shine yayin da ya zanto ba kuffi ba komai a kafarka, to sai ka wanke, in kuma da kuffi ko da abin da ake shafa a kansa a kafarka shine qira'ar wa arjulikum take nunawa. Saboda haka qira'ar ta zo da fuskokin guda biyu, dan ta kunshi duka waɗannan hukunce-hukuncen guda biyu, ta kunshi wanke ƙafa yayin da ba a cikin huffi take ba, shine ƙira'ar wa arjulakum, sai kuma wa arjulikum, ta kunshi wato shafa akan huffi da makamancinsa. To saboda haka ‘yan bid'a su kaɗai ne ba su yarda da wannan ba. Akwai abin da ake danganta shi zuwa ga Imam Malik na cewa bai yarda da shafar huffi ba, to amma wannan bai inganta ba. Bai inganta ba cewa Imam Malik bai yarda da shafar huffi ba. Saboda ta a cikin muwadda ai babin shafar kofin yana nan, abinda bai yarda da shi mai zai sa ya rubuta cikin littafin sa, ya kawo da magana shafar kofi a cikin littafin sa muwadda, shi yasa Ibn Abdul Barr yake cewa an ruwaito daga Malik cewa bai yarda da shafar kofi ba, yace amma a halin tafiya ko a halin zaman gida, yace to amma wannan bai inganta ba. Riwaya ce an karaha aktharul qa'ilina bi qawlihi, da dama daga cikin mabiyansa da almajiransa sun ƙaryata wannan ruwaya cewa Imam Malik ya ce bai yarda da kufi ba, cewa ruwayatu anhu bi ijazatil mashi ala al-kuffain fi al-hadari was-safari akthar wa ashhar. Ruwayoyin da aka yi daga Imam Malik waɗanda suke nuna halaccin yin shafa akan kufi a halin zaman gida ko a halin tafiya, ruwayoyi ne masu yawa, su ne suka fi yawa kuma suke shahararru, kuma akan haka ne wa ala zalika bana muwatta'ahu, akan haka ne ya gina littafinsa na muwadda, kuma shi ne mazhabar duka wanda yake kan mazhabar malikiya. Babu wani ɗaya daga cikin malikiya da ya inkarin shafar kufi, saboda haka wannan jingina wa Imam Malik cewa ya bai yarda da shafar kufi ba, wannan ba gaskiya ba ne. Don haka mutumin da yake sanye da kufi ko yake sanye da safa misali wanda zai yi shafa a kanta, to amma saboda kawai shi yana ƙyanƙyamin ya yi shafar, yana ganin kai anya ya dace ma ya shafar nan sai ya cire, to wani makaruhi ne a wajen malamai. A wajen malamai ba saɓani akan cewa in yin shafa akan kuffi karahatan lil mashi makruhun inda ahlil ilmi bila khilaf, ba saɓani cewa ka ƙi, don wannan yana nuna kamar ka tsani kana nuna ƙyanƙyamin wata sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, nuna ce man raghiba an sunnati falaysa minna ko falaysa minni, wanda duk zai ƙyanƙyami sunna ta bana tare da shi. In kuma ya ƙi yadda ne ya yi shafar saboda yana ganin ƙarya ne babu wani shafa akan kufi, wannan haramun ne. Inkarin shafa akan kufi kuma wannan haramun ne, domin wannan aiki ne na ƴan bid'a, bid'a ce muharrama, bid'a ce ta haramun. Saboda haka ya yi inkarin abinda yake sunna ce mutawatira. Shafa akan kufi ya zo a hadisai da yawa wanda sun kai haddun tawaturul ma'anawi, za ka ga cikin littafin da suka yi magana akan hadisai mutawatirai, wato waɗanda suka zo ta hanyoyi daban-daban, sabai suka yi gangan ko akan riwayar su, za ka ga akwai shafa akan kufi. Saboda haka ya yi inkarin wata sunna ce mutawatira. Shi yasa za mu ga malaman gama gabata suna sanya shafa akan kufi, yadda da shafa akan kufi cikin al'amuran aqida, ba don komai saboda a yi tawari tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba a cikin sha'anin shafa akan kufi. Sai ga cewa za ka ga suna maganar aqida ne, amma sai ga sun ce wa naral masa alal kufai, mun yarda da shafa akan kufi, ba don komai da ya zama martani zuwa ga wasu wanda suka faddare ta fuskar aqida, wato khawarijawa da kuma rafidawa wanda su suke inkarin almasu alal kufai. A cikin littafin as-sunna sharhus sunna na Lalakai, sharh usulul i'tiqad ahli sunna na Lalakai, ya rawaito daga Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri ɗaya daga cikin limamai na ahli sunna, almajirin sa Shu'aib ibn Harb ya zo gaban sa sai ya rubuta masa hadisai, ya rubuta shi kuma yana masa shifta, shi kuma yana rubutawa, bayan ya gama sai yake cewa ya Shu'aib ibn Harb, ya kai Shu'aib ibn Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara al-mas'a 'ala al-kuffayn duna khal'ihima, abin nan da na rubuta maka na hadisai da ka karanta a waje na ba zan san amfane ka ba har sai ka yarda da shafa akan kuffi ba tare da cire kuffi ba, har sai ka ga cewa wannan a'dala indaka min ghusli qadamayka, ka dauke shi a matsayin yafi dacewa sama da ka wanke kafarka, wato yake gaya masa cewa zamantowarsa ɗalibinsa ya yi karatun hadisi a gabansa ba zai amfane shi ba ya zama cikakken ɗan sunna har sai ya yi da shafa akan kofi wanda yana cikin littafin sharh al-i'tiqad ahli sunna na Abul Qasim al-Lalakari. Mas'ala ta uku shine mudda lokaci da wannan hadisi ya nuna na shafar kofi musamman ga wanda yake matafi. Hadisin wannan yana daga cikin dalilai wadanda suke nuna cewa shafar kuffi yana da lokaci wanda iya wannan lokacin aka yi maka cewa ka yi shafa a ciki. Wani hadisi na Safwan ibn Asal yana daga ciki, akwai hadisin Khuzaima ibn Thabit yana daga ciki, akwai hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i shi ma yana daga ciki. Suna daga cikin hadisan da suke nuna akwai hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin Sahih Muslim. Wato haka maki hatta shi kansa Ali ibn Abi Talib ya rawaice shafar kuffi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kabe da yake cikin Sahih Muslim lokacin da aka zo ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ana tambaye ta game da shafar kuffi sai ce ku je ku tambaye Ali radiyallahu ta'ala anhu dan shi yake yawan ya wace wace tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ku tambaye shi. Shi da suka je suka tambaye Ali ibn Abi Talib yake cewa na'am ja'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam للمسافر يوم ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. يكي تشوى نعم النبي صلى الله عليه وسلم يا سنيا ومتفي يعيش أفاءكم كفي صوم قانكي أكود دلي رزو مزونين كده كما ويني دايا دلي دايا صورا كشيكا سيدنا علي كشيكا سكرويتو shafar kofi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda waɗannan hadisai duka shi wannan hadisin da waɗancan hadisan duka sun nuna cewa shafar kofi yana da lokaci. Idan mutum matafiyi ne ya sanya kofi a kafarsa bayan ya yi alwala, to idan alwalarsa ta warware da ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala kamar bacci, kamar bahaya, kamar fitsari da makamantan wannan, to yana da dama idan ya zo alwala ba sai ya sake cire huffinsa ba, ya gama wanke kowace gaba ta alwala a jikinsa, in ya zo wanke ƙafafuwansa sai ya yi shafa a kan huffinsa. Da daman can ya sanya huffin bayan ya yi alwala, ya sanya huffin bayan ya yi alwala kamar yadda ya zo cikin hadisin Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala ya abu ma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, shi ka kyale kakka cire na sanya ƙafafuwana a cikin waɗannan huffi ne ina tana da tsarki, wato bayan na yi alwala sannan na sa su. To matafi yana da wannan dama, saboda haka yana da dama ya yi ta shafa duk sanda alwalar sa warware ya yi ta shafa akan wannan hukun tsawon kwanaki uku da dare da kinsu, wato tsawon awa 72, tsawon awa 72. Shi kuma mazaunin gida yana da yini ɗaya da dare ɗaya, wato yana da awa 24. Yayin da mutum ya yi alwala ya sanya huffinsa, bayan ya gama alwala ya sanya huffinsa, sai kuma ya zo sallar da azahar ne, misali ko da safe ne asubahi, bayan ya sa huffinsa da ya zo azahar alwalarsa ta warware zai sake alwala, to a lokacin sai ya yi shafa akan huffinsa, to daga nan sai ya ci gaba da lissafi har sai wannan lokacin da ya fara shafa akan huffinsa ya zagayo. Wato idan ya yi shafa akan huffinsa ƙarfe 1:30, to sai kashe gari ƙarfe 1:30 sannan ne aka ce ya cire, idan ya sake ya zo zai sake alwala. Amma dai suna ya kafarsa da yadda alwalar ta warware ko ya bacci ya farka, to kawai ya shafa akan abin nan ɗinsa. Wanda ya tabbata hadisin Ali ibn Abi Talib kamar da muka faɗa, Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tura an tambaye shi ga kuma abin da ya ce Annabi ya sanya wa matafi kwana uku da dare rakinsu, kamar yadda hadisin Safwan ibn Asal ya nuna. Hakanan wa yawman wa laylatan lil muqim, mazaunin gida shi kuma yayi kwana ɗaya abin nan yini ɗaya da dare ɗaya. Haka yazo a cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i wanda Imam Ahmad ya rawaito shi, wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama amara bil mashi ala al-kuffain fi ghazwati Tabuk, a yakin Tabuk Annabi ya umarni da shafa akan kuffi. للمسافر يوم يوما ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله, ان باو متفي دامر كوانكي 3 ده دري ركنسو ان باو مزوني دامر كوانا 1 ده يني 1 إمام أحمد هنا شو أن حديثنا أو ابن مالك هنا باش شعوى قرية لكسكي بعدم كوم سبودا يا أم بچي غزوة تبوك غزوة تبوك إتتي كرشن يكي عند النبي يجي على يوسى كرشن يكي عند النبي حالتا أني تشكرا تترى شكرا تترى سبودا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر إن شافر خفي أكرشن على يوسى كذا بابو مغنر وني زوجي wata aya ko wani hadisi ya shafe shi shi yasa Imam Ahmad yace wannan yafi ya bani sha'awa kwarai da gaske ahsanu shay'in fi hadha al-bab saboda mai saboda tansisihi ala zikri ghazwati tabuk wa hiya akhiru ghazawatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yayin da mutum lokacin da aka bashi ne yayi shafa damar da aka bashi ne yayi shafa idan lokacin ya kare in yayi shafa akan huffinsa to alwalarsa ta bace ba alwalarsa ba ta yi ba in yayi sallah da wannan alwalar sallarsa ba ta yi ba daga yaushe lokacin yake farawa yana farawa daga lokacin da ka fara shafa lokacin da ka fara yin shafar misali mu dauka cewa ka sanya huffinka bayan asuba bayan ka yi alwalar asuba ka sanya huffinka to daga nan sai ya zanto baka sake cire baka sake yin alwala ba alwalar ka bata kare ba bayan sai bayan kai azhar sai alwalar ka ta kare amma kuma al'asar bata yi ba saka sai da al'asar ta yi misali wajen karfe 4 misali na yamma sai ka zo zaka yi al'asar a lokacin sai kai shafa akan huffi kaga ka sanya huffin ka watakila karfe 5 na asuba amma baka fara shafa akan sa ba sai karfe 4 ne yamma to daga lokacin ne za a fara lissafin muddar da aka baka an gane ko saboda haka kana da dama in ka je ka kwanta bacci da wannan safar da wannan huffin ko safar a kafarka ka tashi da asuba za ka yi sallar asuba ka shafa kai shafa akan ta ka zo za ka yi azhar kai shafa akan ta ka zo za ka yi la'asar sai an zo daidai wannan lokacin karfe 4 ta yi to lokacin ka kuma ya kare ya yi spare saboda haka ana iya itibari ne bi awwali mashin babil hadath ba babil lubs babil lubs ba ba sanya hukun ake lissafawa ba daga lokacin da ka sa akwai wanda suka ce daga lokacin da ka sa saboda haka kana iya sa huffi lokacin ya kare ma baka shafa akan sa ba zai su ce daga lokacin da ka abin nan ka sa ne za a yi maka lissafi wasu kuma suka ce a da lokacin da kai kari wato da alwalarka za ta kare bayan azhar to daga lokacin ne za a fara maka lissafi sai karfe 2 ko karfe 1 da rabi alwalarka ta kare bayan kai sallar azhar to daga lokacin za su fara maka lissafi 1 da rabi nayi lokacin ka ya kare to amma magana mafi inganci wanda duka hadisan suke nunawa duka hadisan suna magana akan almasu ne almasu almasu yana da shine abinda ake la'akari da shi ba kari ba babu magana kari a cikin hadisan shafa suke nufi an ya mana izini a yi shafa mu shafa saboda haka kalmar shafa din take zuwa a cikin magana saboda haka da ita ake lissafi daga lokacin da kai shafar farko to daga lokacin lissafin ka ya fara wanda ya sanya kofi a kafarsa ko ya sanya safarsa a kafarsa yana halin tafiya sannan sai ya yi sallar azhar bayan ya yi sallar azhar sai ya dawo garinsu ya dawo mazauninsa kafin sallar la'asar to zai iya ci gaba da shafa har zuwa yaushe ya sanya azhar ya yi shafa da azhar kai ya sanya kufi yana halin tafiya sai ya shafa da azhar mu ce karfe 1 da rabi misali ya yi shafa a kansa amma yana Kaduna misali ya yi shafa saboda haka la'asar ta zo sai ya zo yana gida la'asar ta yi shin zai iya shafa zuwa yaushe zuwa azhar kashe gari zuwa azhar saboda me saboda wannan shine lokacinsa na mazaunin gida yanzu ya dawo mazaunin gida saboda hukuncinsa na mazaunin gida ya dawo kuma wannan muddar tashi bata kare ba da muddar tashi ta kare a halin tafiya to ba maganar kuma yanzu ya shafa a kanta wannan shine abinda yawancin malamai suka faɗa kuma shine abinda Ibn al-Munzir ya kawo a cikin littafin sa al-Awsat amma idan ya kasance yayi shafa a halin tafiyar sa yayi shi ba a halin tafiya to in yazo gida sai ya cinye kayan sa an gane ko tunda dai yana girman gida hukuncin mai zaman gida yana nan tare da shi amma in ya cinye sama da yini ɗaya da dare ɗaya a halin tafiya sai ya dawo gida ba zai ce ai ni a halin tafiya an bani kwana uku ba saboda haka ina nan da reserve sai na cinye sannan za a zo a sake sabon lissafi a shikenan ya cinye lokacin sa wanda yasa huffin sa yana zaune a gida sannan sai ya tafiya kafin yayi kari kafin ya alwalarsa ta warware to in ya tashi shafar huffin matafi zai koma zaunin gida matafi shi duk kuna gane karatu ya sanya huffin sa a zaman gida amma bai alwalarsa bata kare ba sai ya kama yayi tafiya to daga lokacin da ta kare lokacin za a fara masa lissafin tafi safar huffi na matafi ba za a ce ai tunda a gida ka sa su ba saboda ka kai hukuncin ka an riga an baka iya abin da aka baka sai dai in ka sake cirewa ka sake mayarwa sannan a fara maka lissafin matafi a za a yi masa lissafin matafi ne to wanda ya sa huffin safa yana zaune a gida sai alwalarsa ta kare kafin ya yi tafiya sannan ya tafi bai yi shafar ba bai fara shafar ba ya sa huffin sa da safe alwalarsa ta kare da bayan ya yi sallar azhar sai kuma ya kama ya yi tafiya bai yi shafa ba sai ya tafiya a halin tafiya sai ya zo zai sallar al'asar kaga zai sake alwala a lokacin zai fara shafa to wani lissafi za a masa shi ma kama wacin duk da cewa bai yi shafar ba kuma alwalarsa ta kare tun a gida amma bai yi shafa ba to in ya yi tafiya lokacin da zai fara shafa daga lokacin shi ma za a yi masa amma in ya kasance ya yi karinsa a gida sannan ya yi shafarsa a gida sannan ya cinye yini ɗaya da kwana ɗaya a gida sannan sai ya yi tafiya zai ci gaba da shafa da wannan abin din saboda ya riga ya cinye kafin ya yi tafiya an fahimta ya riga ya cinye lokacinsa kafin ya yi tafiya saboda haka shi a lokacin zai dai ya cire alwala ya sa su sannan kuma daga lokacin a fara masa lissafi wannan shine kaulin ammatu ahlul ilmi amma idan lam yamur alaihi illa aqall min yawmin wa layla ya sanya da asuba ya ci abin nan yayi shafa kuma yayi kari amma duk da haka bai cinye yinin sa ba ma na abin nan bai cinye yinin sa na zaman gida ba sannan sai yayi tafiya to in ya fara shafa a halin tafiya yana da waɗannan kwanaki uku da dare uku wato yana da awa 72 to mutumin da yake tafiya ce ta saban Allah tafiyar sa ta saban Allah ce shi ma yana da salasatu ayyamin wa layalihinna to wasu sun ce yana ciki wannan shine arjahul aqwal akwai daga cikin malamai wadanda suka ce ba za a bashi wannan damar ba saboda shi bai saban Allah ne saboda haka shi wasu sai suka ce a bar masa iya na gida kawai saboda wannan saban nashi da ya tafi ta saboda zai tafi ya je ya saba wa Allah to ba zai yi shafa ba amma dai maganar gaskiya tunda dai har a gida din dan yana saban Allah ba za a hana shi shafar huffi ba ko bai saban Allah ne a gida ai yana da yawmun wa laila saban Allah sa ba zai hana a bashi yawmun wa laila ba to haka dan halin tafiya duk saban Allah ne da na zaman gida din da na tafiya su sunan shi saban Allah saboda haka magana a mafi inganci shine za a ba shi dama ya yi shafarsa to mutumin da ya shakka game da lokacin da ya fara shafar ya manta ko ya shiga shakka ya zai yi sai gina akan yaqini me gina akan yaqini me gina akan yaqini a gini akan yaqini shine ya cire abin da ya wanke kafarsa shine yaqini yawa yaqinin shine ya cire safarsa ya wanke kafarsa amma bai manta lokacin tana yiwa lokacin ya cinye akwai yiwuwar yanzu ya cinye to ne yaqini yake da shi kuma saboda yaqini shine ya wanke kafafuwansa in ya so ya kuma bai da haka ka ce ya fara lissafi da gaba to wannan duka a gurin jumhurin malamai amma a wajen malikiya su shafar kufi ba ta da lokaci a zaman gida ko a halin tafiya su a wurin su kawai kai ta shafa sai idan abinda zai sa ka cire huffun kamar wanka ya kama ka amma ko kwana nawa ne su a wurin su duk da cewa mandubi ne suna ganin mustahabbi ne duk bayan sati ɗaya ka cire ka abin nan kai wanke kafarka amma su ba suna ga mustahabbi ne hujjar su kuwa shine hadisin Abu Dawud hadisin Ubay ibn Umara lokacin da yace ya Rasulullah amsahu ala al-kuffayn na iya shafa akan huffi sai yace da shi na'am eh zaka iya shafa yace yawman rana yimi daya kala na'am yawman nabi yace yawman yace wa yawmaini annabi yace da shi na'am wa yawmaini kala wa thalatha annabi da shi yace na'am wa ma shi'ta kai yadda kaga dama to wannan shine hadisin su da yace wa ma shi'ta kawai kaje kai ta shafa kai da kaga dama to wannan hadisi ne dha'ifun jiddan mai rauni ne kwarai da gaske ba mai sauki rauni ba mai rauni ne sosai da gaske saboda musalsal ne bil majahil yawanci duk waɗanda suka rawaito hadisan waɗanda aka ji hadisan ta hannun su ba a san su waye ba akwai Abdurrahman ibn Razib ba a san shi ba akwai Muhammad ibn Yazid akwai Ayyub ibn Qatan waɗannan dukkaninsu suna cikin sanadin hadisin kuma malamai ba su san ko su wane ne ba saboda haka a gurin malamai malaman hadisi yayin da hadisi ya biyo ta hannun wanda ba a san shi ba to ba a karɓa hadisinsa to su uku a jere duk ba wanda ya san su saboda haka bai kamata a yi gine akan hadisansu ba shi yasa Iddara Qutni yake cewa hadha al-isnad la yathbut wannan isnadi ne da bai tabbata ba sannan a cikin sanadin akwai Yahya ibn Ayyub wanda shi kuma an yi sabani mai yawa a kansa cikin sanadin shi yasa Imam Nawawi yake cewa hadisun da'if bittifaqi ahli al-hadith kamar yadda yake cikin sharhi sahih Muslim hadisi ne da'ifi bittifaqi ahli al-hadith sannan kuma hadisai sahih hadisin ci karo da shi ga hadisai sahih ga hadisin Safwan ibn Asal wanda da muke karantawa ba ga shi nan kwanaki uku yace ba ga matafi mazaunin gida kwana ɗaya da yini a gare ɗaya sannan akwai hadisin Auf ibn Malik da yana cikin Musnad Imam Ahmad shi ma sahihi ne sannan ga hadisin Huzaima ibn Thabit wanda yana cikin Sunan yana cikin Jami'u Tirmidhi yana cikin Ibn Majah da Abi Dawud Sunan Abi Dawud shi ma hadisi ne tabbatacce wajen hadisai biyar wanda dukkaninsu sun yi maganar tauqit dukkaninsu sun yi maganar lokaci saboda kaga bai kamata a ce an ɗauki hadisin da yake ya biyo ta hanyar waɗannan mutanen da ba a san su ba a yi watsi da hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba huɗu wajen biyar kuma wani daga cikinsu ba kamar hadisin Ali yana cikin sahih Muslim sannan a yadda shi a ɗauki wannan saboda haka maganar tasu ba ta da ƙarfi akwai maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah game da wanda cire huffin zai zama masa da mashakka wanda tsayawa ya cire huffin ko kuma wani takalmi ne yake sanye da shi kamar irin takalmin sojoji ko na 'yan sanda wanda cire shi a kowane lokaci za a yi alwala a mayar ko cikin wannan muddar zai masa da wahala shi Ibn Taymiyyah ma ya yi misali ne da albarit wato matafiya da ake wannan masu kai saƙo da can akwai wanda ake kira albarit shine wanda ake bashi saƙo ya je ya kai gari da gari to sukan sa ɗan dilabri akai wanda ya fi ƙarfin ɗan dilabri wanda gari da gari yake kai da dilabri yake yawo cikin unguwa wannan za a kai sako ka tsana shi za a bawa ya kawo abin hawansa ko ya san da yadda zai je ya kai ko a kai shi Kaduna ko abin nan to shine suke kira albarit eh a wannan da ake duk dauka a cikin kayan mota da sauran su wannan shi yake dauka da hannun je ya kai yanzu abubuwa sun yi sauki Allah ka saka a cikin jirgin ruwa jirgin sama jirgin waye so da ake kira albarit alburut to a do a wancan lokacin akwai su aikin suke nan zirga zirga ba sa zama saboda suka sanya wani takalmi saboda tafiya mai nauyi mai kauri to ibnu taymiya yake cewa irin su a ce tunda dama a cikin tafiya ce a ce kwana uku sai ya cire sai ce zai wahalar da shi kawai a bar shi ya ta shafa har lokacin da yake ganin ya samu dama ko mutumin da yake cikin halin tsoro yana cikin tawaga misali yana tafiya aka tsaya ya ga cewa sai ya cire ya sha ya wanke ya abin nan za a iya tafiya a bar shi ko kuma a'a shi ya da zango ne a wani wuri zai yi alwala ya salla ya ga cewa gurin nan bai yadda da gurin ba to tsayawa ya ce sai ya cire abin nan dinsa ya mayar ya daure ya yi waye zai bata lokaci da yawa a gurin shi ma Ibnu Taymiya ce duk irin waɗannan ana yi musu rangwame yayi hujja da hadisin Uqba ibn Amir kwaya hadisin Uqba ibn Amir yana cikin sunanin Dara Qutni yana cikin sunanin Kubra na Baihaqi da littafai da yawa sun ruwaito shi hadisi ne Hasan Ibnu Taymiya inganta shi lokacin da Uqba ibn Amir ya taho daga Sham dan ya zo ya sanar da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu cewa yakin da aka fita din nan an yi nasara ya zo ya kawo albishir na nasarar da aka samu ta yaki saboda haka ya iso Madina ya baro can Juma'a ya iso Juma'a Sayyidina Umar ya tambaye shi tun yaushe ne baka cire hukun da yake kafarka ba sai ya ce da shi tun lokacin da na baro Sham ranar Juma'a yau kuma gashi ranar Juma'a kwana takwas kenan sai Sayyidina Umar ya ce asabta sunna ka dace da sunna to shine Ibnu Taymiya yake cewa to kaga wannan matafiyi ne halin tafiya yake halin tafiyan nan kuma kila akwai hanya akwai ban tsoro a hanya da sauransu tsayawa yace duk bayan kwana uku sai ya cire ya bayar ya wanke yayi waye zai iya bata masa lokaci kuma zai zama akwai mashaka yana cewa hatta tsananin sanyi yanzu kamar sojojin mu da suke fagen daga suke abin nan suke daji saboda haka su ma suna yi amfani da wannan ruksar ta cewa idan ya zanto cirewar a cikin kwana uku din ta zama ana cikin wani yanayi suna iya wucewa su zarce to Ibnu Taymiya yana da wannan fatawar in ka duba mujalladin al-Majmu'ul Fatawa mujalladi na 21 ina zaton shafi na 175 za ka ga maganarsa yadda ake shafa akan huffi haka ake shafa akan aljawrabai wato safa haka ake safa akan safa ya tabbata a wasu hadisai kamar hadisin Mughira ibn Shu'bah hadisin Abu Musa al-Ash'ari da cewa akwai magana a cikin sanadin hadisan amma in ka tattara hadisan zaka iya cewa suna da asali sannan ya tabbata daga aikin sahabbai da dama ya tabbata daga aikin Abdullahi dan Abbas ya tabbata daga aikin Umar ibn al-Khattab Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas أبو مسعود الأنصاري البدري أنس ابن مالك أبو أمامة الباهلي عامر ابن حريث دور النند وسنسو يا تبتد الجريس تيوا أنا شافا أكن الجورة وتوسافا أكن الجورة أكوي مسألة دوسو ما لم يسكت cewa huffi ko safar da aka yadda a yi abin nan sai ya ta zanto lafiyayya ce kuma yumkinu tatabu'ul mashi alaiha za a iya tafiya da ita ba tare da takalmi ba to wannan sharadi ne wanda babu wata hujja karfa da ta nuna cewa haka ne sukan ce hatta shi kansa huffi ba za ka yi shafa a kansa ba in ya huje shi ma wannan maganar ba ta da wani dalili yawanci abin nan a huffin المهاجرين والانصار اففشيك يوجي اففشيك متانن da kayan sutura ba da suke sawa da kai suke samunta ina magana su rika yawo da sababbin huffi a kafarsu annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da sallah da riga guda daya yace awali kullikum sauban kowa ne daga cikin kike da riga biyu saboda haka in ya dago ɗaya ya yafa ya rufe jikinsa shikenan ya yi sallah da ita a shayi abin da yake nuna cewa talakawan da su ake so a samarwa da sauki su ne mafiya yawa yawanci ba su mallaki sabobin abubuwa ba da har za su iya cewa har za a iya cewa sai sufinsu ya zama sabo babu huda a jikinsa bai fashe ba bai kaza ba bai kaza ba Ibn Taymiyyah yake abin nan a Sufyan al-Thawri kamar yadda yake cikin musannaf na Abdurrazzaq yake cewa ka yi shafa a kan huffinka matuƙar dai ƙafarka za ta shiga ciki matuƙar dai za ka sa ƙafarka a ciki ma ta'allaqat bihi qadamak matuƙar ƙafarka za ta shafa to ka yi shafa a kansa yake cewa ma kana khifaful muhajirin wal ansar illa mushaqqatan duka abinda takalman huffi na mutanen al'ansar da al-muhajirina yayage suke kuma ga wanda ya san ɗabi'ar garin makka a garin madina gari ne wanda yake da al-harra yake da duwar wasu saboda haka tafiya akan waɗannan duwar wasu da huffi dole huffi zai saurin mutuwa gazuwa ta zatin riƙa da ake riƙa ai huffinsu da suke saye da ya daddage amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duka hadisan da ya magana akan safar kofi bai gaya musu wani sharadi da cewa idan hukun ya tsage ko ya yage ka ku shafa akan su ba karance duka hadisan da suka zo game da shafar kofi ba za ka ga wannan sharadin ba kuma da a ce wannan sharadin akwai shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambata musu da zai ambata musu kuma da ya ambata musu da zai zanto saukin ya takaita ne kawai ga masu hali mawadata banda talakawa wanda musulunci ne zai iya kawo abin da zai shafi kawai talaka ba zai shafi mai kuɗi ba ko saukin da zai shafi mai kuɗi ba zai shafi talaka ba in har akwai wanda za a yi wa saukin shi ne talaka shi wancan shi ya kamata ka yi wa saukin tunda yana da kuɗin da in ya yage zai saya da wuri shi ko wannan bai da shi saboda Ibn Taymiyyah ya tsaya a wannan gabar kuma magana ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske saboda haka mutumin da yake sanye da safarsa zai iya shafa a kanta akwai asar da yawa na sahabbai wanda suka tabbatar da shafa akan safa sannan mutumin da yake sanye da kafa ciki wanda ita ma ta shi ya sa abin nan kamar irin takalmin yan sanda sojoji din za ka iya shafa a kansu ko da ka sa safa a ciki ka sa su za ka iya shafa a kansu musamman a cikin wannan yanayi na sanyi duk wannan yana daga cikin abin da mutane za su samu sauki wanda kuma yana daga cikin manufa ta shari'a yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba wannan shine karshen shi wannan hadisi na Safwan ibn Assal sai hadisi na gaba ina ga lokaci yayi za mu tsaya nan ba za mu shiga hadisi na gaba ba saboda mun shiga ba ba nawa ya rage to karanta su ji karatu bari ni karanta muku sai mu fassara sai a tafi to kai mutum bai ta kare yana tana da bai bismillah
باب الوضوء من المسجد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا مالك بن انس عن سالم عبد النضر عن سليمان بن يسار عن الحداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يدنو من اهله ويمضي فقال اذا وجد احدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه قال يعني يغسله
ويتوضا ما له باب الوضوء من المزي باب da yake magana akan alwala saboda fitar mazi حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا مالك بن انس عن سالم ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه daga Miqdad ibn al-Aswad Allah ya kara masa yarda amin kare yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya عن الرجل يدنو من أهله جمتما لذي كسن شيء يالنسا فيبذي سيما زين سيبتا فقال سيتي إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك إذا ديوكو يسام وانا أبو إلو وانا فلينضح فرجه تو يوينك قبنسا قال يتي يعني ينا نفن يكسله يوينك شو يتوضع كما يأل ولا وانا شين حديث بيكاو أكرقشم وانا باب wanda shi ma zai ambaci wani daga cikin abubuwan da suke walwala alwala wanda alqur'ani bai ambace shi ba wanda a gurin musulmi duka fitar maziyi daga jikin mutum namiji ko mace yana warware masa alwala yana warware sa ga wanda suka yadda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda basu yadda da sunnar annabi suka ce qur'ani zalla to su za su yi sallah sa haka ba ruwan su kaga akwai hadari ka bi irin wadannan sallah za ku rika sallah jikinsa duk najasa ce za mu yi sharhin wannan hadisi a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa da dai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya taimana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.